biyo bayan sa hannu da matasan da ake kira civilian JTF suka yi a fafatawar da ake yi da mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Masana sun ce wannan ya taka rawa wurin samar da kwanciyar hankali a wannan yanki. Wannan ne ma sa su ma makwabtan Najeriya suka dau irin wannan mataki, kamar yadda Alhaji Sene da ke zama basarakin yankin Kerenewa da ke kasar Kamaru ke shaida min.
A bangarenmu farko abun da kadan-kadan ya fara, amma yanzu muna kokari. Mu mutanen gari, mutanen gari mun do mutanen ana kira committee de vigilance a ko a wani gida a wajenmu mutanen da committee de vigilance suna fita dare da rana da sojoji kaman mutanen bir suna kokari a gari.
Wato idan kace committee de vigilance kaman kwatankwacin yan civilian GTF kenan a Borno?
Civilian GTF ne a Borno.
To ko yayi batun yake a yankin Niger? Abube Wargazen shine prefect na Difa.
Munan muna da irin su, amma irin su ba bindiga ba gare su. Menene irin su? Wanda ne za su ganin su ba da labari? Soji shike da bindiga, su suke fama da su kan bindiga. Amma da kai kuma gamuwa da ake yi haka, ana zancen ana nema in an samu labarin su a ba soji labari. Me bamu da wanda yake yan farauta ne a can suna da bindiga suna farauta Boko Haram, babu shi wannan.
Kamar yadda jakadan Najeriya a kasar Chadi ambasada Zannabukar Kolo ke shaida min, duk da ana samun nasara a wannan yaki da Boko Haram a wannan shiya, to amma a gane fa wannan yaki ne mai wuyar sha'ani.
Ana kan samun nasara akan abun Boko Haram, inda kowa ya sani shi harka Boko Haram ke yakin sunkuru ne, amma kowa ya san ana samun galaba kuma an gurgurtar da su sosai. So ana kan samun galaba an ana kai. In an duba ko Afghanistan wanda America suke wajen, za ga shekara 20 an kasa samun wani abu. Amma akwai mahimmanci da gwamnatin Najeriya da sauran na Cameroon da Chad da Niger sun ba da kwarin giwa a multinational joint task force, ana nan ana samun galaba. Insha Allah kuwa za a kawo ƙarshen wannan abu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Njamaina, Chadi.